Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Bayan haka Allah tabaraka wa ta'ala Yana cewa ko wadanda kuka yi imani Rai ta duba ta ga me ta gabatar saboda gobe alkiyama Ya allazina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad Ce wa taqullah, ku ji tsoron Allah, ku kiyaye Allah Inna Allah khabirun bima ta'malun Allah kwararre ne da duk abin da kuke aikatawa ba abin da yake buyen mata misqal zarra na aikin ku ko na magana ku baya buyewa Allah subhanahu wa ta'ala wannan aya tana nuni zuwa yayi wa kai lissafi yi wa kai hisabi abin da muke cewa evaluation a ƙarshen aikin mu duba mu gani me muka yi amma na musulunci ba sai a ƙarshen aiki ba tun daga farkon aikin ka ma ka duba ka ga menene wannan aiki ya matsayin sa kuma inda zamu ga maganganun malamai a kai wannan yana nuna mana cewa babu tsira gobe alkiyama sai da yawa kai hisabi to mun ka zauna ba ka yi wa kanka hisabi za ka yi ta kwaba ba ka sani ba ka yi aikin alheri mai yawa ba ka sani ba kaɗan kai ba ka sani ba a'a kwaba kake yi ba ka sani ba sai gobe kawai ka wayi gari cewa gashi a cikin kwaba kake amma idan da yi wa kai bibiya da yi wa kai kwakwati a nan za ka gane tafiyar da kake daidai kake ko ba daidai kake ba shi sa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce yawma yab'athuhum Allahu jami'an fa yunabbi'uhum bima 'amilu ku tuna ranar da ubangiji zai tashe su baki daya ya ba su labarin duk abin da suka aikata ahfazu Allah Allah ya kididdige shi wala su suko sun manta kai kwabar ka manta saboda me saboda baka bibiya ya kai daidai ina ne baka bibiya sannan wannan aya ko maganar hisabi tana nuna mana imani da ranar lahira don Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yawma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara rai za ta samu duk abin da ta aikata gashi an zo da shi yawma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara duk an zo da ayyukan nan misqala zarrati aikin da kai karami ne babba ne yau gashi ainihin harushi Allah ya ce wa kullu shay'in ahsaynahu kitaban komai mun kididdige shi a rubuce sawan kai kadai ne a kai da jama'a ne a arami kai a can wani kololuwar sama kai a ina kai duk Allah ya kididdige wannan abu Allah ya baka labarin wannan kuma abun gobe alkiya kenan wannan mutum in ya zama mai yi wa kansa hisabi ya nuna tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wannan ya jawo magabata suna da himmantuwa da wannan al'amari na yi wa kai hisabi Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu yake ba da shawara cewa ku yi wa kanku hisabi tun kafin a zo a yi muku hisabi ma'ana ka dinga ƙididdigar ayyukanka ka dinga bibiyarsa ya nake yi daidai nake tafiya a akwai ikhlasi a ciki dan Allah ne ko dan riya ko dan a faɗa ko dan a sani ko ko ba mu ku auna ayyukan ku dinga auna su inda da sikeli to ku dinga ayyukan ku dinga auna su ku gani yaya matsayin su a ma'auni suna da nauyi ko ko a ba su nauyi gobe alkiyama akwai alamun za su rinjaye akan ayyukan sharri ko ko ne sharri ne za su rinjaye akan su to tun anan ka fara ita domin me hikimar wannan ku auna ayyukan ku yau da yi musu kididdiga da yi musu bibiya zai sa ku samu saukin hisabi gobe alkiyama saboda abinda kai kuskure ka bu ka gyara mai na tuba ka tuba wanda kai sakace a baya kai bai yanzu ka dawo ka bibiye shi kai sai me sai hisabun kai zama mai sauki gobe alkiyama sai ce ku ado saboda ranar baje koli rana yawma tu'raduna la takhfa minkum khafiya rana da za baje kolin ku a gaban ubangiji muna gani yanda dai ake baje kolin masu laifi ko yan sanda su zo su baje ya sunanka me ka aikata a ina aka kama ka me yasa aka kama ka kaza kaza baje koli ne to haka ubangiji zai mana gobe alkiyama to ku shirin ado don baje kolin ku zama da ado za ku je ba da aibi ba domin me domin anan la takhfa minkum khafiya wannan abin da kuke zaton boyayye ne wai ya goya ya sha to a wannan ranar ba zai sha ba haka nan wahab bin munabbih yake mana bayanin da yanda ya kamata mu kula da wannan muhasaba da yanda su ma magabata suka kula da shi qalin nabbi yana cewa mutum bai kamata ba lalle ya zama ya yana da wasu lokuta guda uku lokaci na farko wanda zai dinga ganawa da ubangiji ka ware wani lokacin ka wannan na ubangiji ne kenan sallarka khalwaka da daddare zaka yi qiyamul layli wani aiki da zaka yi a boye ba wanda ya sani sai tsakaninka da ubangiji wannan kan zama kana da lokuta irin waɗannan na biyu lokacin da zaka dinga yau kanka hisabi me nake ciki abinda nake daidai ne ba daidai bane ba ya dace da sunna annabi bai dace ba a sakon Allah nake ya zan dawo da tuba na gyara abubuwa na baya tsakaninka da ubangiji tsakaninka da iyalanka tsakaninka da ƴaƴanka tsakaninka da kaza duk wannan yana bukatar muhasaba sannan ka samu lokacin da zaka zauna da ƴan uwanka na kirki wanda za su iya cewa wani abin da kai daidai amma kaza ba daidai bane ka gyara wane abu kaza da kake ba daidai bane kake zama irin ƴan siyasa mu na yanzu komai kai daidai komai daidai ne to wannan rudu ne wannan a ka zama kana da mutane a cikin mutanenka wanda ba za su ji tsoron ka ba sai dai su ji tsoron Allah su gaya ma wane magana da ka faɗa kaza ba ta dace ba zo ka gyara wane aikin da kai kaza ba daidai bane gyara shi ka zama kana da wani komai matsayinka komai me komai waye kai zama kana da wani sannan shi lokaci za ka ware wannan na jin daɗin ka ne na rayuwa wanda za ka ji daɗin rayuwa hutu ne a ɗan wasanni ne a da iyalinka ne a kaza amma cikin abin da ya halatta kuma abin da za a yabe shi ba abin da zai zama mummuna ba kenan kakka zama duk lokacinka ya tafi a kenan a ibada sai ka zo wata ranka gudu ka kasa a izama kana da lokuta da ka za ka kasa saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce muqaribu wa sajjidu ku dinga aunawa ku dinga ne kusantawa ta inda mai ranka matiyatuka farfuq biha fa innal manbatta la ardan qata'a wala dhahran aqqa ranka abun hawanka ce ita ce abun hawanka da kake hawa abun hawanka in kace zaka takura shi to ba zai yanke ma kasa ya kai ka inda kake so ba kuma ba zai wanzar da bayan nasa ba zai dinga ciwo amma kana ba shi hutu ba kana dan to shi sa aka ce lokaci na hudu ya zama irin wannan idan bayan Allah Hassan al-Basri yana cewa mu'mini duk abin da zai siya yau kansa hisabi zai aiki zai duba ce me zai yi wannan abu akwai yadda Allah ce wannan abin akwai daidai a ciki magana da zai furta sai ya auna ta wannan abin da zai furta alheri za ta jawo ko sharri za ta jawo sai da a gurin Allah ba za ka yi laifi ba a gurin bayin Allah ba za ka yi laifi domin ɗan wata kalmar da za ka gaya wani sai ta haifar da gaba tsakaninka illa ma sha amma wani alherin kuma da za ka gaya masa sai ya haifar da zumunci da ƙauna a tsakaninku illa ma sha wannan shi ne muhimmanci ka dinga auna sannan abincin da za ka ci ya yake na halal ne ko na haramun ne ka dinga aunawa abin da za ka sha rai me za ki sha ina kika samu na halal ne ko na haram ne ka dinga aunawa wannan duk yana cikin ne yau kai muhasaba domin kamar yadda Imam Al-Ghazali ya ce rahimahullahu ta'ala babu wani daga cikin babu alkiyama fajiri ne ko na kirki ne sai ya zargi kansa babu alkiyama duk aikin alherin da kai sai ka zo ka zargi kanka ta ya za ka zargi kanka ta ce ina ma na kara domin wani ga sai yanzu can matsayi na kaza ko domin tsakaninka da wanda suke sama da kai a mataki na aljanna manzo Allah yana cewa kamar yadda muke hango taurari ne a sama haka ni san ku yake mataki na ɗaya zuwa na biyu mataki na biyu zuwa na uku kamar inda muke hango taurari ne saɗin nan sama to haka matakin da yake kai kana mataki na ɗaya sai ka ce ina ma na yi aiki na ina mataki na biyu kana na biyu ka ce ina ma ina na uku haka isa ya ce babu wani wanda zai zo gobe alƙiyama sai ya ce ina ma komai aikinsa na alheri kamar alhaji ne da ya je da guzurinsa ko aikin hajji yana ta gani ya je da guziri da yawa ya sai wannan ya karshe sai ya gama sayayya sai kuma ya ga wasu abubuwan da yake ce ka ina ma nazo da kudin da suka fi wannan ya zan in ciro kudi ya zan aiko min da kudi to kaga anan duniya zai yi amma lahira fa babu wani abu to abin da ka je da shi shikenan abin da ka je da shi to na suke ne kowa ya kokari ya ga cewa ya handima da yawa na daga cikin ayyukan alkhairi ta inda cewa da izinin Allah ko da ya ji cewa ina ma na tsara da yawa to alhamdulillah dai halin da yake ciki zai gode wa Allah subhanahu wa ta'ala idan bayan Allah za mu yi muhasaba a ayyukanmu na duniya wanda in ya dan kasuwa ne in ya fita sai da kaya sai ya tunanin na ci riba ko ban ci riba ba in ya tashi daga kasuwa sai ya zauna ya yi lissafi nawa na samu nawa na faɗi in akwai faɗuwa in ya haɗi ya ji cewa ya zan gyara gobe ba zan kuma faɗuwa ba in riba ya ci ya zan gyara gobe in ƙara cin riba wacce ta fi wannan to idan za mu yi wannan aikin duniya kamfanoni haka suke yi ma'aikatan gwamnati haka suke yi a ƙarshen shekara duk a zauna a yi lissafe-lissafe ina aka yi kaza ina aka yi kaza ina aka yi ɗan kaza a gyaggyara ɗan lissafe-lissafe a soke a harhaɗa to ya kamata a ƙarshen shekarar nan ta hijiriya za mu shiga da ta zo ƙarshe mu ƙoƙari mu gyara al'amuranmu ina muka yi sakaci a cikin shekara mu ƙoƙari mu gyara wani abubuwa ne ba mu yi su ba yanzu mu dawo wani abubuwa za mu ƙoƙari mu ƙara bayan wanda muka yi wanda muna ganin mun yi wani ƙoƙari domin mu ƙara gobe mu samu riba ta lahira to mu ƙoƙari mu ƙara tsakaninmu da Ubangiji tsakaninmu da iyayenmu tsakaninmu da iyalanmu tsakaninmu da ƴaƴanmu duk wannan abu ne da ya kamata mu zauna mu lissafi kamar yadda kasuwa ɗan kasuwa kamfani gwamnati suke zauna suna lissafe-lissafe a ƙarshen shekara ina mu lissafin mu a matsayinmu na musulmi shine aula domin gina goben ka ne gobe alƙiyama Allah subhanahu wataala ya ba mu iko akan haka اللهم هدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت اللهم لا منجا ولا ملجا منك الا اليك اللهم اكفنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معاصيك ومن دعائك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والزلازل والمحن والفتن ما ظهر منها ما بطن هذا فصلوا وسلموا على النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد أما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أرض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة أجمعين